Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Da tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido ke ci gaba da sukar bulaguran shugaban kasa Buhari zuwa kasashen ƙetare. Yanzu haka gwamnatin kasar Saudi Arabia ta shirya zuba jari ga Najeriya fannin mai da iskar gas domin yin cuɗanin cuɗe ka da nufin bunƙasa harkokin kasuwanci da tattalin arzikin kasashen biyu. Dan takarar shugabancin kasar nan na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar wazirin Adamawa ya ce ba shi da wani buri cikin gwagwarmayar siyasa da ya wuce ganin an kori yunwa cikin matakan inganta rayuwar talakan kasa a dan haka ba ta kansa yake yi ba. Duk da kiran shiga tsakani daga wasu dattawa har yanzu kurar siyasa na ci gaba da turnikewa a tsakanin jagororin siyasar da ke zaman doya da manja cikin karamar hukumar birnin Kano. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro assalamu alaikum, Ibrahim Ishaq dan Kwarano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsan ra'ayin yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya. Kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin kasar nan ya bada dama. Tunda dai gwamnatin kasar Saudi Arabia ta amince da zuba jari a fannin mai da iskar gas cikin kasa ta Najeriya domin bunƙasa harkokin kasuwanci da tattalin arzikin kasashen biyu. Wannan mataki na gwamnatin Saudiyyan ya biyo bayan wata tattaunawa da shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi da Sarki Salman na daular Saudiya, inda dukkaninsu bayanai suka nuna cewa sun dukufa domin bunƙasa harkokinsu zuwa ga matsayi mai girma a idon duniya. Kakagin shugaban kasa Malam Garba Shehu cikin wata sanarwa da ya raba wa manema labarai ya ce wannan tattaki da shugaban Buhari yayi da kuma tattaunawarsa da shugabannin kasashen duniya da suka halarci wannan taro na zuba jari da bunƙasar tattalin arzikin nahiyar Afirka ya cimma nasara mai girma. Kuma tattaunawar diplomasiyyar tsakanin Najeriya da Saudiya a birnin Riyadh ta fito da muhimman batutuwa da suka shafi cigaban sha'anin mulkin da suke gwadawa a kasashensu ta bangarori da dama. Sanarwar ta cigaba da cewa Sarki Salman na daular Saudiya ya bawa shugaban kasa Buhari tabbacin cewa ƙasarsa musamman ƙarƙashin kamfaninsa na Aramco za ta haɗa kai da kamfanin mai na Najeriya NNPC, wanda domin cimma wannan muradi shugabannin kasashen biyu sun tattauna yadda za a samu tsaro mai inganci, wanda kuma shugaba Buhari bai gushe ba sai da ya bada tabbacin yin dukkanin mai yiwuwa domin ganin an magance waɗannan matsaloli. Ko da dai a wajen tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sule Lamido, kamar yadda aka fara ji cikin shirin mu da ya gabata, ire-iren waɗannan tafiye-tafiye ba su da wani tasiri ga sha'anin mulki domin muddin ba ƙara'i shugaban ƙasa yake yi ba, to akwai tafiyar da ministocinsa ne ya kamata su yi. Wanda a cigaban wannan jawabi muka ji shi a yau yana ci gaba da cewa tafiyar da bata amfanar da ƙasa komi ba, to gara ma ba a yi ta ba.
Duk abin za a yi a Najeriya shi ne don amfanin ƙasa ake yin sa. So a sa mizan tafiye-tafiyen da ya mizan tafiye-tafiye kai kan magana shi ne ƙasashen duniya nawa suka shigo Najeriya yanzu suka kawo jari. Ta ina wannan yawon ya kawo Najeriya suna a waje a matsayin girma? Ta ina inda ya je a duniya aka yi wannan zaman da shi a wajen bayanansa? Za ka cewa babu shakka wannan shugaba akwai na a duniya kai daga bayanansa. A ɗaukar shi ne mai sa'a ne shi, sau da haka ne na ganin kawai ƙara'i ne a cikin abin. Amma dai magana shi ne kamata yanzu tun da ya zo shiganin ƙarshe na mulkinsa ya zauna a gida ya kalli 'yan Najeriya cewa don magana shi ne a cikin villa da yake ciki ya buɗe windo ya ji ainihin zafin da ake a waje. Tun yi buɗe windo ya zama kaji daga nan sai ya zo kan magana tafi duka cikin yanayin Najeriya a gida, yanayin rashin aikin yi, rashin tsaro, gaba da juna, rashin haɗin kan ƙasa, kuna ba sai mai sauƙi ne a yi.
Amma ɗazun nan ka gaya mana cewa kuma kun yi wannan kewaye da kai da shugaba Obasanjo kuma an ga alfanunsa. Wani daga cikin alfanun ma sai daga 'yan shekarun nan aka ci gaba da gani lokacin da aka raba wa gwamnatocin jihohi abin da ake cewa Paris Club ɗin nan ba a fi shekara ɗaya biyu ba. Ba ka ganin cewa watakila shi ma waɗannan balaguro da yake wani wala Allah sai nan gaba za a ga alfanunsa?
Shi ne ke cewa duk da aka yi akan ce ga abin da aka yi a waje. Kan magana ainihin taro akan yanayin bashin da ake bi a ƙasashen Afirka. Wani bashin na ƙarya ne, sau da aka a yafe shi. Wasu abubuwa da aka yi kwanan farko da aka yi, amma shi ne ana yi mutane bayani a cewa ga abin da ke faruwa. A yanzu ana bayani wanda ke yi ana bayani? Ai ba a bayani.
Alhaji Sule Lamido kenan tsohon gwamnatin jihar Jigawa. To amma da alama wasu kan iya bada fassara game da kalamansa na cewa anya babu karamin sani da Bahaushe kan ce kokumi, domin muddin dai ana maganar yin bayani ne akan kewaye. Wasu sace ya kamata a yi wa gwamnatin APC adalci, tunda duk yarjejeniya ko wani yanayi da aka tsinci kai a dukkanin tafiye-tafiyen, shugaban kasa ko masu taimaka masa sukan fayyace tare da gaya wa duniya. Wataƙil dai rashin gani a ƙasa ne kurum, wanda kuma shi ma mai tambaya ya zayyano wa tsohon gwamna Lamido batun yadda irin waɗannan tafiye-tafiye ke ɗaukar dogon zango kafin fara cin moriyarsu, kamar yadda aka gani akan su zamanin da suna mulki. Ko da yake babbar riba da wasu masana tattalin arziki ke haskawa jama'ar ƙasa ita ce gani a ƙasa ba tare da ɗaukar dogon zango ba kan kowace irin yarjejeniya da gwamnatin ƙasar nan za ta sanya hannu tsakaninta da wata ƙasa a duniya, kuma gani a ƙasan cikin gajeren zango ya saje da samun sauyi ga rayuwar talakan da ake mulka, wanda kuma wannan shine kusan inda aka fafato. Har yanzu wasu ke cewa gara ma ba a yin ba, wato irin wannan bulaguro na shugaban kasa. Suka ta hamayya dai kusan kowace irin gwamnati tana karba daidai da iyawarta, wata tana da karfin juriya, wata kuwa akan ci karo da tsitsige a batun yi mata hamayya koda kuwa ta gyara kayan kace. An zo matsayin da wasu ke cewa yanzu ne talaka zai kara daura damara domin girbe salon mulkin kangi da rashin tabbas, tunda dai wanda suke fatan ya zama maganin ciwon kan Najeriya wato Atiku Abubakar wazirin Adamawa, kotun koli ta yi watsi da kararsa da ya daukaka akan rashin gamsuwa da sai hancin sakamakon babban zabe da ya gabata. Ko da a cikin shirinmu da ya gabata, idan ba a manta ba, Atiku Abubakar din ya ce hukuncin kotun duk da bai gamsar ba bai kai matsayin yadda zai dasa shi gwagwarmayar sa domin ceto rayuwar talaka a siyasance ba. Kuma ko da a cikin wata tattaunawa da sashen Hausa na DW yayi da shi, ya kara da cewa burinsa a duniya ya samu, illa dai fatansa na ganin rayuwar talaka ta inganta a gobe.
Ba ni da wani burin a cikin siyasa ko kuma harkan siyasa kan bandan gadan talaka, kama na shi ma ya zama wani abu. Ya samu makaranta, ya samu aikin yi, kuma yayi abinda ya ga dama, in kasuwanci zai yi, in aiki zai yi, yayi shi ma duk abinda Allah ya kaddara zai zama ya zama. Ba ni da wani buri in ya wuce wannan, domin duk wani abinda nake bukata Allah ya yi mini.
San za a ce wannan shine dalilin da yasa ka dade kana neman shugabancin Najeriya?
Warai da gaske, domin a shugabanci ne kawai zaka iya taimakawa dimbin jama'a.
Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa dan takarar jam'iyyar PDP na shugabancin kasar nan a babban zabe da ya gabata. Wataƙila batun rashin yanke kauna cikin gwagwarmayar siyasar abu ne da wasu sa ce ya saje da irin fafutukar da shi kansa shugaban da ke mulki ya shafa ma a kai kafin samun tasa nasarar. Har wa yau cikin wata tattaunawar baya da sashen Hausa na BBC yayi da shi jim kaɗan bayan cikar burin mafarkinsa, Muhammadu Buhari idan ba a manta ba ya ce ai daman rashin yarda da faduwa shine sirrin da ya rike, kuma a rashin yanke kaunar da garzayawa ko ta har ta koli idan bai samu nasarar ba shine tushencin nasararsa zuwa lokacin da mutanen ƙasa suka yarda da shi. To amma idan ba a manta ba, wannan hukuncin kotun kolin ya hassala tunanin wasu daga cikin al'ummar ƙasa, kuma wasu su ma na masu ra'ayin cewa yanke hukuncin shari'ar a ranar da aka fara sauraronta wani abu ne da yake haska karfin ikon wani bangare na masu san dawama akan gadon mulki, wanda kuma a cewar ƴan hamayya irin su Yusuf Zara shi ma hakan kurin magana ce ta lokaci.
Na farko da mun tarihi bai taba nunawa ba wani na kan mulki a Najeriya, sannan a zo a yi shari'a, sannan a karbe kudi daga hannun mai mulki a bai wanda ba shi da mulki yake kai a Najeriya, ba a taba yi ba. Wannan shi yasa ma ba za mu damu ba, illa kawai su ƴan Najeriya an ce musu next level, yanzu sun gamu da next cable. To abinda nake so shine su tabbatar musu yi hakuri, kuma duk abinda kasha duk girman gona tana da kunyan karshe. Ko da yake akwai wani rauni da mutanen mu na jam'iyyar PDP, ko da yake ba MPD bane, ƴan kungiya ne ta konkusiya, shi yasa aka samu rauni anan ma, domin 85 daga cikin 100 kin zabar Atiku suka yi. Domin me? Idan Atiku ya hau su lissafin su ya kare, domin burin shi jagoran su burin zai zama shugaban kasa a Najeriya.
Amma ina Yusuf Zahra ya samu wannan tabbaci na magana da yake, ko kuma hasashe kake ko tabbaci ne?
Ai ba wai magana da kita hasashe ba, ƴan konkusiyar kansu da suke akilan cikin su masu faɗar gaskiya sun sani cewa ba a yi Atiku ba koye kudaden ma zaben suke a lokacin zaben
Atiku
ni ka kyale zancen wani zaba a national level. Amma abin da ake magana shine duk mutumin da yace zabe ko aka kai shi kotu babu wata gwamnati za ta karba, tana da turke da kudin gwamnati, tana da madafin iko ta karbe a karbe kudirar. Ni da mun da ma Atiku ya shawara ta, wallahi ba za a kai kara ba, domin raka asara da guda ne.
Amma shikenan kuma sai a dake ka kuma a hana ka kuka,
to tunda aka dake kan an fi karfin ka ai ba ana kuka ba. Idan kai kukan kuma ya wuce min sharin saki dukan ka za a yi. Ai magana ke shine kai hakuri 2023 talakawan Najeriya dai ga su Buhari nan ga su nan ga abin da ake musu nan ga kulle boda nan ma ya ita talakawan Najeriya maganar da ake shine duk abin da ake magana wutar ba za a yi ba
daga na gaba kan ga zai zurfa ruwa
idan na gaban nawo wada ne dan ya nutse sai an fasa tafiya ko ya nutse gaba dan yi in naje can gaba zan kama irin 2000 sai na yi Buhari so nawa ina zuwa kotu bayan a lokacin bai ci zaben da ba a bashi ba
Yusuf Zara kofar na isa guda cikin masu hamayya da gwamnatin APC a Najeriya sai dai kuma fa kamar yadda yake fadi akwai bangarorin da suka kasance rauni na jam'iyyar PDP da dan takarar ta Atiku wanda hakan ya saje da ra'ayin Ibrahim Ahmad Umar wanda ke cewa daman fa Atiku Abubakar din ba shine yace zabe ba
bana mantawa Gombe haka Atiku yaje Habu Hashid ya ci zabe sa suka danne suka ba dan Juma Goje yadda rame dugori nan ma yayi magudi ya danna kujera da sas yace aba mala Malaka challa yace in ta dalilin sa ne baya son rai dai isalwata a Maiduguri ai declaring alumar sharu ya ci zabe anan a Kano anan muka ci zabe su Atiku suka zo suka danna zaben saboda haka Atiku yanzu ifara ganin irin wannan bai ci zabe ba mai girman shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari ya daga shi masa kai irin na siyasa wanda ba zai rama ba
menene tabbatar da cewa bai ci zabe ba
dan Allah a akwatin da kai zabe anan jahar Kano waye ya ci gurin duk akwatin da yake jahar Kano zabe Janar Muhammadu Buhari Buhari shi ya ci zabe kuma dama mun sani Atiku ba mutane ne irin wanda ya kamata ma a zabe su
amma idan dai har a jahar Kano alƙaluman ka yana nuna maka bai ci zabe ba ina kuma sauran jahohi da ake gani anan kuma jam'iyyar PDP da farin jinin Atiku ya mamaye jahar
idan ka cire garin Inyamurai ina ne inda ya ci zaben Yaraba APC ne suka ci zabe
idan ka kaf arewacin Najeriya babu inda Atiku yake da tasiri
mai girma Janar Muhammadu Buhari ko a Adamawa sai da ya san percentage din da yake so abin da yasa ake zaben Buhari jama'a sun tabbatar da cewa ba barawo bane dattijan arziki ne mu addu'ar da muke duk da akwai kurakurai Allah ya ba mai girma shugaban kasa dama gyara kurakuran sa ya gama mulkin salami lafiya ya handin oba da Rabi'u Musa Kwankwaso
kuma an ce ku ɗan kwankwasiya wai duk ba ku zabi shi Atiku ba
ba haka bane wannan ne maka gaya maka ra'ayi na ni ra'ayi na mai girma Rabi'u Kwankwaso Atiku
yayi da ra'ayin sauran ƴan kwankwasiyar su ma basu zabe shi
ban ce da ra'ayin su ba na ce wasu basu zabe shi ba amma abin da nake so ku gane mai girma injiniya Rabi'u Kwankwaso dan PDP ne na gidi haka Abba Kabir Yusuf din ɗan PDP ne su ɗan gwani sun zabi Atiku amma ni in particular ni Ibrahim
gwanin ne gaya maka
ina gaya maka ai ɗan PDP ne amma ni kar ka manta ni ba dan PDP bane ni dan PDC ne ni ban zaba Atiku ba Janar Muhammadu Buhari na zaba kuma addu'a da nayi Allah ya ansa mun daga Atiku abubuwan da yake a ba mun kada shi da kasa
Excellency Ibrahim Ahmad Umar guda cikin masu kare manufofin gwamnatin APC Najeriya yanzu zamu dawo nan jahar Kano mu kuma leka karamar hukumar birni wadda ake ci gaba da dauke ba dadi ta fuskar cacar bakan zaman doya da manja a tsakanin jagororin siyasar yankin da ba sa ga miciji da juna wanda kalaman Isma'ila Murtala Zawai sune zasu zame mana mabudi kan wannan takaddama cikin shirin na yau
ni abin da yake bani mamaki ga yan siyasa idan suka zo da bukata gurin mutum idan bukata bata biya ba sai su kullo ta wani abu musamman mutanen mu wanda suke harkar radio Abdulhadi Alhata Awilo da Aminu Muhammad Adam tsari ne wanda yake nisan ma ko in ce bambancin su ma ya kai kamar da kanan zuwa China a tsakanin su saboda ga dukkan sanda Muhammad Aminu Adam izo da bukata gurin Abdulhadi Awilo in bai samu ba sai ga ya kullo ta cewar ko ima waya ko iwa mutanen mu waya amma hatta kai da kawo yau ka shigo radio ka kalubalance shi akan ra'ayinsa wanda Abdulhadi Alhaji Awilo gwamna yana kaunar sa Mutari shi yana kaunar sa Alhassan Ado yana kaunar sa Lawan Gengen yana kaunar sa Abdullahi Abbas yana kaunar sa domin dan siyasa ne mai arziki wanda yake taimakon harkar nan a kowane irin tsari da kowane irin lokaci mun magana daga ka zo
ka ba wata kila shi Aminu Adam idan za a yi masa kikkiawa fahimta kusan kalamai ne na gyara kayanka yana mai jin ciwon yadda aka wofuntar da shi Abdulhadi Awilo bayan dawainiya da daga Dujiya
a to fa wannan tsarin ba haka yake ba ni abinda na sani tsakaninmu da shi magana ce ta aure
amma shi magana yake ta siyasa ba wai magana ta aure ba baka jin cewa watakila da Awilo misali ya dace da wani kyakkyawan matsayi watakila ba lalle a jiyo shi ba
ai a matsayin Awilo yanda yake yanzu duk abinda Alhassan Ado zai yi a tarayyar Najeriya ko a jihar Kano ko a Abuja Awilo ne akan gaba duk abinda Lawan Kyankyan zai yi a harkar majalisa Awilo ne akan gaba duk abinda mai girma Abdullahi Abbas zai a siyasance a jihar Kano Awilo yana daga cikin mafiya kusanci da tsarin tafiyar da tsarin gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje kuma duk abinda yake yi ba asara yake ba dan kasuwa ne dan kwangila ne
kamar bai kai a bashi wani matsayi ba da yanzu haka ake ganin waɗanda suka yi wahalar a baya ana ba su
to ai a cancanta abinda Aminu Muhammad Adam ya kamata ya yi masa bulala 40 domin abinda ya yi duk jama'ar jihar Kano suna kalubale da abinda ya yi
Ba wai ga Ismail Murtala zawai kade ba, shi ma Aminu Bulagwale yana cikin masu hasashen cewa hasada ga mai rabo fataki ce. A dan haka nan babu wanda zai iya shiga tsakanin gwamna Ganduje da dan halaliyar Samu Tari Ishak ya kasai.
Zaka ga mutum wai yana gaya wa gwamna magana, wai dole ga wannan kaimar kaza, ko gwamna yayi niyyar yi wa wani mukami ka ji wani wanda bai san me darajar ma kujerar ba, yana wai ni ba mu yadda ai wa wannan kwamishina ko kaza ba, wannan kuskure ne wannan magana.
Kai ka ji ya faɗa.
Ganganin da suke akan kujeran mun tarihi ya kasai waɗanda suke adawa da shi, muna so mu gaya wa al'umma cewa babu wanda ya isa ya hana gwamna ko ya sa gwamna. Gwamna ya fi kowa sanin waye ya taimake shi, waye dan gwagwarmaya, waye zai iya rike kujerar ba shawarar ka yake nema ba.
Wannan lokaci su al'ummar da za a dauko wakilci daga cikin su ba za su iya haska wa gwamna wa abin da shi bai sani ba.
To ai mu ne al'umma, in shawara ce mu za mu gaya mar, in matsala ce mu za mu gaya mar.
Mun tarin ya cancanta ko bai cancanta.
Tari Ishak ya kasai ya cancanta ai mai kwamishina. Ai mu muka san wane ne shi. In baka ba mun tari Ishak ya kasai kwamishina amunin sifil ba, wa kake ganin za ka iya daukowa ka bashi wannan kujerar?
Me yasa ba za a tuntubi jagoran karamar hukumar birnin ba Sha'ban Sharada a yi
mashawara? Ai ba Sha'ban ne jagora ba. Mun tari Ishak ya kasai shine jagora. Ai jagoranci Allah ne yake bayarwa. Ba wai wani ne yake bayarwa ko wani ya dirki shayin sai ya ce dan kawai Sha'ban ya ci rabe sai ya zama jagora.
A tsarin kundin jam'iyyar ku ta ce wanda yake da babban kujera a karamar hukuma shine jagora.
Sha'ban Allah ya bashi rabe, mu ne masa fatan alkhairi daga nan in za a tashi duniya yayi tai. Amma jagoranci mun tari Ishak shine jagora a jam'iyyar APC.
Wani zai ce me zai kana dan karamar hukumar Gwala ka tsallako karamar hukumar Birni?
Ai da cewa kai kana dan bukur ko dan kankiya ka zo ka shiga maganar jahar Kano ko karamar hukumar Birni sai na baka amsa. Kakannin namu, iyayen namu, yan municipal, wani ya hana mu shiga wannan duk Kano portfolio local government ba inda bazan shiga na yi magana ba. Dan haka mun tari Ishak ya kasai, ko ku so shi ko kar ku so shi, ina tabbatar muku ku bu ku isa ku yi wa gwamna, dole akan ya cire shi ba.
Aminu Bulagwale dan siyasa a Kano. Sai dai kuma kusan kalaman wanda ya janyo cece-kuce game da wannan batu, wato Aminu Muhammad Adam, ya sake shigowa a karo na biyu yana mai cewa su fa gaskiya kullum suke haskawa kan cancantar samun kowane irin jagoranci wanda ba za su gajiya wajen gaya wa jama'a masu kishin su ba.
Na farko jihar Kano, tunda aka samu jiha a shekara ta 1967 ba a taɓa mutumin da ito zarta ilimi ya wulakanta ilimi irin mutare Ishak ya kasai ba, wanda duk duniya makaranta rai ne da ita. Domin me haihuwa ake yanzu ka dauki ke Nasarawa Special Primary School ajujuwa saboda rashin tanin kishin ilimi, karshe aka dauki ajujuwa aka maida su rumfar kasuwa. To kaga wannan indai har gwamnati har in kuma tsaro, tunda an ce ana zuwa ana tantance wanda za a nada su a matsayin commissiononi, har in kuka tantance su ba ku yi al'umma adalci ba. Ka dauki kasuwar kofar Mumbai lokacin Sani Bella aka kirkire ta, amma mutumin nan suka zo suka yayyanka rumfunan.
Wai abin nan ba bisa tsari da doka aka yi shi bane?
Ya saba wa
in ya saba su waɗanda kuke wa wannan korafi akan cewa watakila an zalunce su, me yasa su ba su yi korafi ba?
To ai ka san ni akwai wani abu da ya faru, mun je jana'iza wani mutum da ya ganshi wallahi ranar kasa abaci ne yi tunkarai ike cewa ka tozurta mu
bai san da ake bin haƙi a karɓa haƙi ba misali.
Ai ka san ba kwane hukumar kashe gobara ba ta fidda report akan wannan ba, me aka yi? Ba a gayyaci su kansa da wannan kansulolin nasa na jekana yika ba?
Maganan nan duk kuna yin ta ne dan an ce za a mishi commissioner, ba ka ga mutane za su gane cewa kamar hasada kawai kuke mishi tunda da ba ku zo da wannan korafin ba?
Ha ba Allahji, me za a yi wa hasada? Kano muke duba,
kuje so aiwa
Kano muke duba, amma wannan mutumin bai da capacity da zaka dauki zama dan majalisa zartarwa.
Aminu Muhammad Adam kenan, jagoran yan hamayya a Gwalan jihar Kano. To amma yana wannan lafazi ne a gabar da muka ji, shi kuma dan Lami baban kwamanda na cewa rauni dai ta fuskar wakilci sun same shi a zauren majalisar wakilai, tunda ga yadda suka tsanci kansu a siyasance.
Rashin samun wakilci tsayayye a karamar hukumar Birni ya sa yan karamar hukumar cikin fargaba da razani, da kuma wani irin yanayi da muka tsinci kanmu mu Hausa Musulmi, Hausa Fulani, wato rashin jajirtacci. Yanzu abin da nake so ka fahimta idan ka dauko yau a wayi gari a ce a cikin jihar Kano an ɗebi ƴaƴan Musulmi an mai da su Kiristoci, amma a ce shugaban kwamitin tsaro dan Kano municipal ne ya ilahi bai ce komai ba yaya za a yi a ci al'umman nan da su ne abin zabe da su za a ci gaba yau abin da nake so ka duba irin ayyuka wanda idan ka duba alhajin Nuhu dan baran ya sauka daga kan ainihin shugabancin nan amma yau ka duba aka wayi gari izo iba mutane keken dinki izo iba mutane injin saka izo iba mutane injin taliya to kaga irin waɗannan shugabanni wanda suka yi al'umma su suka gan cewar an taimake su kaga ka zo ka hada shi da wannan dan majalisa babu wani alama wani ci gaba da muka samu mu ɗan karamar hukumar Binni sai dai lalacewa ta koma baya
to kuma ina yaran da aka magana diba su akai su waje su karatu nan ba hubbasa yi mai kyau ba
a bai hubbasa ba adan eh zango dan wani majalisa ne gashi ya taimake al'umma
yanzu wani ba zai ce hasada kake yi ba tunda mutumin da ya ɗebi dalibai zai kai su waje ai su yi karatu kace ba abin ayaba mai bane kana magana raba keken danki
to yanzu babba waye gari yayi yau izo yace ba bashi rumfa ba wai idan an bashi aje a rushe shin rumfan nan ka sai da ita kuma ya zai aje a rushewa mutanen da ka siyarwa amsa shine ka dawo da kudin aje a maiwo da masu shi yanzu ka dauko Gali Umar na Abba ya ilahi mutumin da izo mana uku a Najeriya amma izo mana a Kano municipal babu wani waje da zai dauko bulo izo i nuna wanda shi yayi kaga wannan lalacewa ce ta al'umma
Dallami baban komanda dan siyasa a nan jihar Kano
gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Masauraro a madadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokanan aiki Salisu Bafayo, Khalid Shetima, Adam Suleiman da Umma Suleiman, Ibrahim Isaac dan uwar Rano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a.